Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 1 ga watan Yuli na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Ana ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yankin Tigray na kasar Habasha. An fara janye sojojin kawance da aka girke a Afghanistan. Ita kuwa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da Amurka da Iran da su koma kan teburin tattaunawa.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa makonni biyu cif bayan sace ɗaliban makarantar sakandaren Yawuri da ke jihar Kebbi. Har yanzu ba a ji labarin inda suke ba, amma hukumomin jihar na ci gaba da kokarin ceto su. Bayan haka za ku ji cewa a yau shugaban jamhuriyar Niger da gwamnan jihar Borno a Najeriya ke fara ziyarar aiki a jihar Difa don tattauna makomar 'yan gudun hijirar jihar da na wasu yankunan makwabciyar kasar Najeriya.
Shugaban kasarmu mai daraja Bazoum Mohamed da shi da gwamnan Borno insha Allah za su zo su halarci al'ummarmu, za a mayar da su gidajensu. Shi na Borno ma ya ce insha Allah shi ma zai yi kokarin da za a mayar al'ummar Najeriya wanda suke anan.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace rana Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ta shirya za ta kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Tare da fatar an wayi gari lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Wani mai magana da yawun gwamnatin Habasha ya faɗa a jiya Laraba cewar sojojin Habasha na iya sake shiga cikin Mekele, babban birnin yankin Tigray, cikin makonni idan hakan ta kama. Ridwan Hussein, mai magana da yawun rundunar dakarun Habasha da ke aiki a yankin na Tigray, ya sanar da hakan ne ga manema labarai a cikin sanarwar farko da gwamnatin kasar ta yi tun bayan da dakarun Tigray na TPLF suka karɓe iko a Mekele a farkon wannan makon. Ridwan ya ce, idan akwai bukata za mu iya shiga cikin Mekele cikin sauki, kuma za mu iya shiga ciki kasa da makonni uku. Gwamnatin ta Habasha ta sanar da tsagaita buɗe wuta ne ta kafofin yaɗa labaran ƙasar a yammacin ranar Litinin, inda ta ce tsagaita wutar zai fara aiki nan take bayan da aka kwashe watanni 8 ana rikici a yankin. Kuma yayin da sojojin jam'iyyar da ta yi mulki a Tigray a baya suka shiga Mekele, mazauna yankin suna murna da hakan. Koda yake mai magana da yawun sojojin na Tigray, Gachachu Reda, ya faɗa a wata hira da kamfanin dillancin labarai na Associated Press a ranar Laraba cewar tsagaita wutar wasa ne kawai, kuma ya yi alkawalin za su fatattaki sojojin Habasha da na Eritrea. Jamus da Italiya sun kwashe sojojinsu da suka rage a Afghanistan, abin da ya kawo ƙarshen kusan shekaru 20. Ana tura sojoji zuwa ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita tare da sojojin Amurka da sauran sojojin ƙawance. Sojojin Amurka da na NATO sun shirya janye dakarunsu gaba ɗaya daga ƙasar da ke kudancin Asiya nan da ranar 11 ga watan Satumba, bisa ga umarnin shugaban Amurka Joe Biden. Ranar 1 ga watan Mayu ne aka fara janye sojojin. Jamus ta bada sanarwar kwashe sojojin nata ne ba tare da jan hankali ba. Jim kadan bayan da aka kwashe rukunin sojojin Jamus su 250 na ƙarshe a daren Talata daga sansanin su da ke arewacin Afghanistan. Bayan an kwashe kusan shekaru 20 ana tura sojoji na ƙarshe na rundunarmu ta Bundeswehr sun bar Afghanistan da yammacin yau, inji ministan tsaron Jamus Annegret Kramp-Karrenbauer a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafin ta na Twitter. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga Amurka da ta ɗage takunkumi da ta kaka bawa Iran, kuma kasashen biyu su koma kan yarjejeniyar nukiliya ta 2015. Anthony Guterres ya ce ya samu ƙwarin gwiwa ne daga ƙoƙarin da aka yi ta fuskar diplomasiya a baya-bayan nan don dawo da ɓangarorin biyu su aiwatar da cikakkiyar yarjejeniyar da aka kira JCPOA a takaice, wacce ta kusan rugujewa tun lokacin da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya fidda Amurka daga yarjejeniyar a watan Mayun 2018, kuma ya sake kakaba takunkumi ga Iran ɗin. A nata martanin, Tehran ta koma yin wasu ayyukan ta na nukiliya, kuma a cikin watan Yulin 2019 ta saba yarjejeniyar ta hanyar zarta ka'idar da aka amince mata wajen inganta sinadarin uranium da tara shi. Tun daga lokacin, Iran ɗin ta ƙara ci gaba da inganta uranium ɗin har zuwa kashi 60 cikin 100, kuma ta faɗaɗa adadin tarin shi fiye da yadda yarjejeniyar ta tanada.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar, za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, a yau Alhamis aka cika makonni biyu cif da sace ɗalibai da malaman makarantar sakandaren gwamnatin tarayya ta garin Yawuri da ke jihar Kebbi, kuma har yanzu ba a ji ɗuriyarsu ba, amma hukumomin jihar na ci gaba da ƙoƙarin ganin an ceto su. Shugabannin ƙungiyar Fulani Makiyaya ta Miyar ta Allah sun ce suna goyon bayan duk wani mataki da gwamnatin jihar za ta ɗauka na ganin an ceto ɗaliban da sauran jama'a da ke hannun 'yan bindigar. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Tun bayan sace ɗaliban da wasu malamai, abinda ya ɗauki hankalin al'ummar duniya, har yanzu jama'a sun kashe kunne tare da zura ido domin ji ko ganin abinda zai faru, musamman duba da cewa an saba sace ɗalibai kuma a sako su bayan gwamnati ta tsoma bakinta. Haka ma gurin gayyata da gwamna Abubakar Atiku Bagodo ya mika na kiran gayya domin shiga jeji. Ya zaburar da ƙungiyoyi da al'ummomi daban-daban suna nuna goyon baya ga wannan lamarin. Wannan karon kungiyar Miyar ta Allah ce ta Najeriya ta jaddada goyon bayanta da duk matakin da za a dauka domin ceto dannan yaran. Shugaban kungiyar na kasa Muhammadu Kiruwa, wanda ya nuna rashin gamsuwa da yadda ake kebe kabilar Fulani ga aikata ayyukan ta'addanci, wanda ya ce akwai wacce kabila ana iya samun dan ta'adda, ya ce Fulani sun shirya tsaf domin a yi da su ga wannan lamarin.
Ya ba mu shadda a shigo jihar Kebbi a yi ta'addanci, tabbat ya nuna an nuna rashin mutunci kuma an nuna rashin adalci da shigowa jihar Kebbi. To muna tabbatar da mai girma gwamna matakin da duniya sun ya ɗauka domin maganin ɗan ta'adda wa al'ummar Fulani jihar Kebbi, ɗari bisa ɗari muna goyon bayan su. In yanzu sun ya zuwa maganin ɗan ta'adda muna bayo.
To sai dai saɓani yadda jama'a suka fahimci kalaman gwamna Bagudu, ba gayya ce ta shiga jeji ba a cewarsa.
Inda aka yi wannan lalura wannan ta same mu, malamai sun taru ana addu'a, kuma halbanmu kowa ya kawo dabara dai, mu tsare wuraranmu, aiki aiki da daki, mu tsare wuraranmu, mu nuna ma waɗanda ba su da ɗabi'o'i na gari cewa mun yi su yawa kuma ba su isa ba.
Duk da kalaman da hukuma ke yi na cewa ana kan ƙoƙari ganin cewa an sako yaran, har yanzu wasu iyaye hannunsu a gaba muddin ba a 'yansu suka gani ba, kamar yadda wani mahaifi wanda bai so a saka muryarsa ko an baci sunansa ba ya shaida min. A can yankin da ake tunanin cewa ana tsare da yaran kuwa, na tuntuɓi wani mazaunin wurin wanda ya ce mutanen yankin yanzu sun fara dawowa hayyacinsu.
Yadda kasan an yi ruwa an ɗauke hankalin kowa ya kwanta, mutane sun koma duk dazuzzuka gaskiya.
Masu gidaje ma da sun kai ƙaura kila sun koma a wajen makukuɗin.
Duk yawancinsu gaskiya makukunan jiya kasuwar Riba, duk yawanci sun koma a jiya, duk yawanci sun koma daji gaskiya. Gaskiya babu labarin yaran nan har yanzu. Akwai ma waɗanda aka yi kidnapping ba ma yara ba nan shiyoyin didin dajin nan har yanzu gaskiya ba a sako su ba. Kafin a sace yaran, bayan an sace su ne aka sake sace yara ɗin. a nan biki a garin biki amma gaskiya ba su kusu ba yanzu
sata dalibai a Najeriya dai abu ne wanda mutane da yawa ke kallo a zaman wata makarkashiya ta jefa tsoro cikin zukatan jama'a da kuma ƙara gurgunta harkar ilimi musamman a yankin arewa wanda sai gwamnati ta yi da gaske domin shawo kan wannan matsalar Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A yau Alhamis kasar Bangladesh ta fara daukar tsauraran matakan kulle don yaki da annobar COVID-19. Inda ake bar mutane su fita daga gidajensu kadai idan suna da buƙatar gaggawa yayin da aka baza sojoji saboda su yi sintiri akan titina don tabbatar da ana bin dokar an dauki wannan matakin ne a daidai lokacin da kasar take ganin farfadowar ƙarin masu kamuwa da cutar ta COVID-19 gwamnatin ta sanar da daukar sabbin matakai ne Yayin da 'yan kwanakin nan aka ga karuwar cutar ta coronavirus musamman a yankunan da ke da iyakoki da kasar. Jami'an kiwon lafiya sun ce adadin waɗanda suka harbu da cutar ta corona a kasar har sun kai kashi 20 cikin 100. Mutane akalla 119 suka mutu a ranar Lahadi yayin da aka samu sabbin mutane 8,364 da suka harbu da cutar a ranar Litinin. Baya ga umarni da aka bayar na zama a gida, matakan kullen sun hada har da rufe hanyoyin sufuri, lamarin da ya sa dubban mutane suka koma bin tashoshin jiragen ruwa da motocin bus. Da zama ganin sun isa gidajensu kafin dokar ta fara aiki a yau Alhamis. Shugabar hukumar dakile cututtuka ta Amurka CDC Rachel Walensky ta faɗa a ranar Laraba cewar hukumar ta tana kan matsayinta bisa shawarar da ta bayar cewa mutane da aka yi wa rigakafi ba su da buƙatar sanya takunkumin rufe bakinsu da hancinsu idan suna wurin da yake a rufe. Dukwa da cewar wasu yankuna a Amurka da hukumar lafiya ta duniya WHO sun bayar da aka sun hakan. Yayin wata hira da aka watsa a gidan talabijin a nan Amurka an tambayi Walensky game da jami'an gundumar Los Angeles da Illinois suna ba da shawarar cewa mutanen da suka yi rigakafin suna buƙatar rufe fuskokinsu don taimakawa wajen daƙile yaduwar nau'in annobar ta Delta, ƙwayar cutar da ke haifar da COVID-19. A kwanan nan ma hukumar lafiya ta duniya ta ba da shawarar cewa waɗanda aka yi wa allurar rigakafin su saka takunkumi. Game da WHO, Walensky ta faɗa wa 'yan jarida cewar ƙungiyar sai ta duba manufofinta da matakan kariya ga duniya inda ƙasa da kashi 15 na yawan mutane da suka karɓi kashi 1 ko fiye da hakan na allurar rigakafin. Ta ce a nan Amurka kashi 2/3 na yawan mutane da suka kai mizanin girma an yi musu cikakkiyar rigakafin. Kuma hukumar ta CDC na ci gaba da cewar mutane da aka yi wa rigakafi ba dole bane sai sun sa takunkumin rufe fuska.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A yau Alhamis 1 ga watan Yuli, Shugaba Muhammad Bazoum na Nijar ke soma ziyarar aiki a jihar Difa, inda gwamnatin kasar ta kaddamar da ayyukan mayar da 'yan gudun hijirar kasar sama da 20,000 garuruwansu na asali, a ci gaba da ƙarfafa matakan farfaɗo da tattalin arzikin jihar. Haka kuma gwamnan jihar Borno a Najeriya, Baba Gana Umar Zulum da shugaban na Nijar sun yi mahaɗa a jihar ta Difa don tattaunawa akan makomar 'yan gudun hijirar. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Difa.
Tun a tsakiyar watan jiya ne gwamnatin ta Nijar ta fara ayyukan mayar da 'yan gudun hijirar jihar Difa zuwa garuruwansu na asali, bayan da a ɗaya gefe hukumomin suka tsaurara matakan da suka bada damar shayo kan matsalar tsaro a yankunan da rayuwa ta yi wuya a can baya sanadiyar ayyukan kungiyar Boko Haram. Ziyarar wacce yake matsayin ta farko da Muhammad Bazoum ke kaiwa ɗaya daga cikin jihohin wannan ƙasa tun bayan ɗarewarsa karagar mulki a watan Afrilun 2021, wani abin alfahari ne a wajen al'ummar jihar ta Difa, in ji su.
Sunana Madu Ali. Mu ba mu taba jin ma shugaba ya hau ƙasa da wata bakwai har yace tashi zuwa jihar Difa in ba shugaban Bazoum. Ti alhamdulillah, yanzu wannan ma a cikin gaba ne muke. Watakila Allah ya sa abin da ya fara na mai da sakamakon da daidai inda ya yi mu. Kula da mu Allah ya sa in maida yan gudun hijiran nan da yanzu muke ciki mu zauna a gida mu yi noma mu kuma ya ba mu tsoron da zai kula da mu ya kula ya kara kasa mu.
Sunona Musa Bagara ne. Za mu sa gari mu fita mu tarbe shi, da ni ban zabe shi ba, amma ya gwada mana halamun zaba. Yanzu ma in ka ce ka taba bazin mu ka taba, ya gwada mana mazantaka kuma muna kanta ka in Allah yarda. Allah ya kama mishi mu kuma mu samu zaman lafiyar mu kwanta gidan mu.
Jihar Difa mai makwabtaka da jihohin Yobe da Borno na samun bakuncin yan gudun hijirar Najeriya kusan 300,000 waɗanda suka tsere wa rikicin Boko Haram shekaru fiye da 7. Saboda haka shugaba Muhammad Bazoum da gwamnatin jihar Borno Professor Baba Gana Umar Zulum suka yi mahaɗa a birnin Difa don tantauna hanyoyin soma kwashe 'yan Najeriya zuwa gida. Kamar yadda mataimakin shugaban majalisar mashawartan jihar Difa Mustapha Arimi ya bayyana.
Shugaban ƙasarmu mai daraja Bazoum Muhammad da shi da gwamnan Borno insha Allah za su zo su halarci al'ummarmu, za a mayar da su gidajensu. Shi na Borno ma ya ce insha Allah shi ma zai yi ƙoƙarin da za a mayar al'ummar Najeriya wanda suke ana.
Wannan ziyara wace a ɗaya ɓangare ke matsayin matakin baiwa 'yan gudun hijirar cikin gida goyon baya, za ta kasance wata dama ga shugaban ƙasar Nijar domin tantaunawa da shugabannin al'ummomin yankin Difa akan batun farfaɗo da harkokin yau da kullum irin su noma da kiwo da kamun kifi, musamman a garuruwan da ke kewayen tafkin Chadi inda matsalar tsaro ta fi kamari a shekarun baya. Sannan zai kai ziyara a garin Barwa, inda a tsakiyar watan Yuni hukumomi suka mayar da 'yan garin sama da 5,000 bayan kwashe shekaru da dama suna hijira a kewayen garin Difa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka baiwa.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ma shirin domin iyali zai dora a bibiya kan dokar da aka kafa karamar hukumar gwamnati ta jihar Jigawan Najeriya da ke haramta yin kayayyakin aure da suka wuce kima dokar da waɗansu ke gani ta take hakkin al'umma. A yau ma muna tare da bakin da suka bakunci wannan shiri Honorable Salisu Abdullahi Gumel, Comrade Hayashu Aibu Ngogo, sai kuma barista Amina Umar Hussein, sakatare kungiyar mata ta kasa da kasa da ake kira FIDA reshen jihar Kano, Muhammad Ibrahim Kori gare ka.
Barista, na ga kina ce musu ya saboda an ce nama ya da huru mu danye. Me zaki ce?
To, kamar yanda mai makamarat ya fada kuma kamar inda na fara fada, in ka duba da tanada tare da don dokar, idan mutum magana muke ta ilimi, idan mutum ya yi duba na tsanake a bangaren shari'a ta nasara wato common law da bangaren shari'ar musulunci, ina yi a fahimta ta kuma a hangina wannan dokar da aka yi duk da kyanta da kyakkyawan niyyar da ya sa aka yi, to za ta sha kashi
a ina kina
ko a kotu ko a gurin mutane. Dalilai na kuwa shine, na farko, a koyarwa ta yin doka akwai wasu abu da muke cewa gwaji ko ma'auni da ake sawa na farko shin me yasa aka yi dokar tambaya ta farko kenan wanda daman honorable ya riga ya faɗi dalilan da yasa akai na biyu sai ka tambayi kanka da can akwai doka wannan dokar ta baya ta kasa cimma burin abinda aka tanade ta dan yi ta shi yasa akai wannan tambaya ta bi kenan sai ka duba ta uku kaga wai shin ne abinda ake cewa what is the true intention of the legislators su waɗanda suka yi dokar menene ainihin makasudin da yasa suka yi ta to idan ka duba waɗannan amsoshin in ka zo a ma'auni na bangaren shari'a zaka ga cewar idan ka hada shi da wannan supremacy na constitution da wasu abubuwa idan ta tsallake iya local government to in ta tafi ko jiha tinda dokar bylaw ce ta local government idan ta tafi jiha za ta zama ba a santa ba
to amma kina tinda kike cewa za ta sha wahala in kike sama a shin fadaku ke kuma kin ce shi wannan constitution din shi ya baiwa majalisun kananan hukumomi su yi abin da kuke kira bylaw kamar ba ki gani akwai cin karo da juna an bayar da hannun dama an kwace da hagu misali an bani izini na yi dokar da ta shafi hurumin yanki na kuma an zo an ce wai akwai wani yanayi kuma da za ta zo ba ta da tasiri
to ban san yanda zan faɗa ba akwai abin da muke cewa derogable rights da waɗanda ake cewa they are not derogable wannan abu idan ka duba dokar ita an yi ta ne iya mutanen gume ita kuma dokokinmu na Najeriya ba a yi sa ba iya gumen local government misali karamar hukumar gume yanzu misali yana daga cikin amfanin ɗan majalisar da muke da su wannan doka an fahimce ta tana da kyau tayi za a iya bin waɗannan matakai na zaman doka ta zama doka har ta kai matakin tarayya ai amending din ta zama na anyi ko kuma a zo ai testing din ta a kotuna a zo a ga daga shari'ar musulunci kotun shari'ar musulunci zuwa kotun ofa zuwa kotun shari'a court of appeal zuwa court of appeal zuwa supreme court a ga validity din ta is it recognized abinda suke cewa ta dace kamar yanzu misali idan kuma ka duba ta bangaren addinin musulunci a cikin wannan dokar akwai inda na gani cewa sun kayyade cewa dauri wato sadaki it should be reasonable sadaki ya zama reasonable wato ya zama yayi daidai da hankali wanda kuma an ka duba sai kaga ya sha karo da abin da shari'ar musulunci ta faɗa tunda a shekara da shari'ar musulunci ce akai mutum zai iya ba tun daga farko har ƙarshen dukiyar sa a matsayin sadaki to kaga reasonable din anan in ka zo fassara ta shine abin da nake faɗa cewa za a samu abin da yake reasonable a guna ba shine reasonable a gurin wani ba
yau to ai shine za su zama abu ne
to ai yanzu misali zaka ga dokar za ta samu matsala in wannan yana ganin shi reasonable kuma akwai abin da a musulunci ake cewa sadaq misal wato mace a bada sadaki of her equal idan graduate ce ba ka dauki wanda take ettan langoro ka ce ka bata sadakin naira 50,000 ka dauki duk graduate misali ka bata sadakin naira 10,000 ko naira 5,000 bai yi daidai da darajar ta ba shi yasa musulunci shi kanshi bai kayyade ba duk da dokan nan kamar yanzu misali betrothal gift
amma wannan kalma ta kuma ta reasonable da kuke magana a lauye ce za ta sha fassarori daban-daban wata ilimi abin da yake reasonable shine abin da zan iya saniya daya ce zai iya nake da ita ita ce karshen dukiyata kuma zan iya bayarwa don haka na yi biyayya ga wannan dokar idan kuma ya haya shi aibu ungogo saniya 100 yake da ita sanda ɗaya kenan zai iya bada ita ba ta ganin yana shi ma ya faɗo a cikin wannan reasonable din da ake ta magana
ya faɗo amma abin da nake so na nuna maka su kamar idan ka duba abin da ake cewa preamble
makaddama
yawwa gabatarwar dokar an ce dan a saukaka akai ba na san saboda gaskiya idan nace maka zan dako maka fassarar kaman kaga subir total gift din nan da suke faɗa kamar kyauta ta wannan sun ce an haramta ta kayan na gani ina so kayan wane ne duk waɗannan abubuwa ne wanda da za a kai su ko ta za su sha fassara kayan na gani ina so zai iya yiwa kawai ya ga waya misali ta 150 ko ya bata ya ganta ne ya ce yana so ya bata to wanda ita kuma ta saba da wannan dokar amma kada mu shiga cikin terms din abinda nake dubawa ko abinda nake fada a kullun kuma matsalan Najeriya shine ba wai zaunawa a yi dokar ba mun sha gani an yi dokoki kala-kala kuma yanzu nan ma a kadamin da nake cewa ake yaya za a gyara constitution din Najeriya kullun gyaran shi ake kullun
gyaran shi aiwatar da ita aiki da ita
ba aiki da ita ba babban matsalar mu shine halayyar mu da dabi'ar mu
wannan rubul kun yi doka yanzu an shiga wata na hudu ko ma na biyar da fara aiki da ita akwai abin da ake cewa public compliance da ya ga dokar ya zuwa yanzu ya take ne
to ni gaskiya saboda Allah daga tasowa ta zuwa yanzu ban ma taba ganin dokar da ta karbo ba cikin gaggawa ba da soja ba da dan sanda ba da bindiga ba irin wannan dokar because zan saboda zan ganni karfe 5 na yamma zaka ga mata kaga dai su ne suke da dan rauni da sakaci amma zaka ga mata ana ta sauri cewa mu je maza mu je mu kai amarya saboda irin doka ce zaka ga an yi biki sai daga taron mata tam aure ba wannan maimin din da ake ba wani kida da ake na badala zaka ga kafin bagarba kowa an tarwatsa an watsa mace ta zo gida ta ga iyanta da ta bari ta je biki ta dawo ta same su a gida sannan zaka ga cewa idan aka zo ana san ai wani abu domin akwai masu taurin kai sai kaga yan unguwa ne suke yi maku waya wani mun ga wuri kaza ana shirin ayi kaza ku turo mutane a zo a hana so kaga mutane suna da bukatar wani abu kenan sannan wani abu da yake faruwa shine sai ka je masallacin juma'a sallah sai ka ji malamai suna ta magana Allah ya wa wanda suka sa dokar nan albarka in ka zo cikin community ka zauna sai ka ji mutane suna yabon wanda suka kawo da ita hukuma da ta yi da wanda suka kawo a kasansa irin suna ta yi musu fatan alkhairi cewa wannan abin ya daidai so ba za mu taba jin ba inda nake ji idan mun zo wajen ma'auni na jama'a inda nake jin dan matsala sai a wurin iyayenmu mata su kuma iyayenmu mata fahimta ce ba su yi ba
menene korafin su
yau korafin su zaka san ce irin yata ni ma kamar yar sarki ce yanda aka wa kowa haka za a wa kowa akwai bambanci mu wannan hikimar yin dokar mun ba da mafaka idan mutum ya yadda ya fake so ya samu rayuwar sa ta masa dadi misali uba zai ce ba zan yi ba gara doka ce shikenan dama bai da kudin gara ba shi zai ce shi namiji zai ce ba zan yi ba kayan aure an hana ba zan yi ba akwatuna dama bai da kudin ba shi zai ce yayi so tun daga doka ta zo yayi kwaba ba abun kunya bane in bai ba domin in ya bi doka da iyayensa suka yi yan gari bai bi laifi haka zaka idan iyaye sun bi doka su ce ba zan yi ba gara wallahi doka ce tsoro nake ji ba sai ba laifi
akalla za a iya cewa mutane na biyayya ga wannan doka ya zuwa yanzu dai
sosai
to a gaishe ku duka idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu ji ko wannan doka ta samu karbuwa tsakanin al'ummar karamar hukumar Gumel da kuma abinda hukumomi ke hange za a cimma da dokar kafin nan a madadin bakin namu da Mahmud Ibrahim Kuri da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Dedone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya.
To madalla a gaida Grace Alheri Abdu da ta gabatar da shirin. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
An daji cewar wani mai magana da yawun gwamnatin Habasha ya faɗa a jiya Laraba cewar sojojin Habasha na iya sake shiga Makelli babban birnin yankin Tigray cikin makonni idan bukatar hakan ta taso. Jamus da Italiya sun kwashe sojojinsu da suka rage a Afghanistan abinda ya kawo ƙarshen kusan shekaru 20 ana tura sojoji zuwa ƙasar da yaki ya daidaita tare da sojojin Amurka da sauran sojojin ƙawance. Haka zalika an ji sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga gwamnatin Amurka da ta ɗage takunkumi da ta kakabawa Iran kuma ƙasashen biyu su koma kan teburin yarjejeniyar nukiliya na 2015.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Chubahiro Dedone da ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.